إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ashirin da uku ga watan Sha'ban, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1418, wanda ya daidai da 22 ga watan Disamba 1997. Idan ba manta ba, dama muna bayanai ne dangane da mas'alar da muka fara tattaunawa akai a jiya, bayani akan al-mahdil muntazar, ma'ana mahadi da ake magana akan shi. Mun gabatar da bayanai daya-daya a ƙarshe, inda lokaci ya kure mana shi da inda muka kwana akan mas'alar da muke bayyanawa dangane da abin da ya shafi mazhabobin malaman musulunci game da ainihin mahadi. Aka ce an kasu kashi uku a cikin addinin musulunci game da al'amarin mahadi. Wasu sun ce dungurungun ma al'amarin mahadi din ƙarya ne, ba gaskiya ba ne, sun ce tatsuniya ce, kawai maganganun banza ne. Waɗannan su ne 'yan banza, kamar su Ahmad Amin da su ainihin Sa'ad Muhammad Hassan da makamantansu. Duk waɗannan baki ɗaya sun ɓata. Abin takaici da abin ban haushi shi ne da aka samu al-Imam al-Mu'arrikh Ibn Khaldun al-Maghribi a cikin ainihin littafin shi wanda yake na tarihi, ya zo ya goyi bayan wannan mas'ala, ya ce duk hadisan da suka zo game da mahadi baki ɗaya hadisan ƙarya ne, hadisai ne ba su inganta ba. Wannan magana ba ƙaramin kuskure ba ne, wannan babban malami ya tafka, Allah ya gafarta mishi, Allah ya yafe mishi. Mazhabi na biyu shi ne mazhabin masu bin aƙidar batiniya da masu bin ainihin aƙidar shi'a, waɗanda suka ce mahadi gaskiya ne, to amma kuma sun kawo hadisai na ƙarya domin tabbatar da ainihin mahadi ɗin. Har masu a cikin aƙidarsu suka ce mahadi ɗin ya zo har ya ainihin wuce, yana nan a ɓoye a yanzu a cikin wani rami a garin ainihin Samira, sunan shi kuma Muhammad Ibn al-Hasan al-Askari. To wannan ainihin ƙarya ne. To mazhabi na uku muna cikin bayanin shi ne jiya, sai lokaci ya ƙure mana. Wannan mazhabi shi ne mazhabu ahli sunnati wal jama'a, mazhabin ahli sunna da sauran jama'ar musulmi mu kenan. Wa humul ladhina ya'tamiduna 'ala ar-riwayati sahihati sabita bi asanida mawthuqa an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama aw an sahabati wa tabi'ina. Ahli sunna sune waɗanda suke dogaro akan riwayoyin hadisai ingantattu, tabbatattu da isnadai waɗanda suke amintattu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ko daga sahabbai ko daga tabi'ai. To wannan ainihin mas'ala ta mahadi, ta wannan hanya ne mu ahli sunna muka bi muka tabbatar da ita, hadisai ingantattu masu nagarta waɗanda suka zo daga ma'aiki salawatullahi wa salamu alaihi wa alihi wa bi turuqil ilmiya. Haka kuma ahli sunna suna tabbatar da dukkanin al'amuransu ta hanyoyi na ilimi, allati taqumu ala al-hujjah wal burhan, waɗanda suke tsayuwa akan hujja da kuma dalili. Wala tu'aridu al-aqla al-fikra wal-aqla as-salim, waɗanda waɗannan dalilai ba sa karo da tunani ko kuma hankali lafiyayye. Domin ka'ida ita ce dukkan abin da yake ya zo a cikin nassi sahihi, to baya saba wa hankali wanda yake na lafiyayyen mutum. A ƙarƙashin haka Ibn Taymiyyah ya yi littafi Jar'u ta'aridu al-aqli wan naqli, tun kuɗe maganar masu cewa wai hankali yana saɓani da nassi. Ai, kawo magana sai mutum ya ce ai wannan ma bace daidai da hankali ba. Ai, hankali irin naku na marasa hankali ba yadda shari'a za ta dace da shi, domin dama ba a kula da wannan hankali. Amma hankalin lafiyayyun mutane shi shari'a take daidai da shi. Karanta wannan littafi na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, an yi tahqiqin shi a cikin juz'i 9, za ga bayanai ɗaya-ɗaya insha Allah. Wa ala ra'si ha'ula'i al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal yana gaba yana sama da waɗannan ahli sunna waɗanda suka tabbatar da cewa mahadi gaskiya ne. Wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Taymiyyah wal Hafiz Ibn Kathir da al Hafiz Ibn Kathir wal Imam As-Suyuti da al Imam Abdurrahman As-Suyuti wa Ibn Hajar al Haythami da Ibn Hajar al Haythami al Faqih kina. Wa hana hanu nanqulu li sadati al qurra ba'dha ma warada an ha'ula'i al-ulama'i al-ajilla, ga zantuttuka kadan daga cikin zantuttukan waɗannan manyan malamai za a zo a karanta maka, ka ji kowane malami daga cikin su ga jawabin da ya dan tabbatar da cewa mahadi gaskiya ne. Thumma nutbi'uha bi dhikri ba'd al-ahadith, sa'annan kuma sai mu kawo wasu hadisai daga cikin waɗanda suke tabbatar da cewa mahadi gaskiya ne daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. ليكون المؤمن على بصيره من امر دينه ودنياه, domin mu'mini ya zama yana kan basira game da al'amarin addinin shi da na duniyar shi. Awalan na farko ra'ayu al-Hafiz Ibn Kathir fil Mahdi, menene Ibn Kathir ya fadi game da al-Mahdi al-Muntazar? wasu suna kuskure suna cewa muntazir, suna sanyawa damal hannu mai dugo din kasara sai muntazir, wannan kuskure ne. Al mahdil muntazar, fataha zaka sa muntazar wanda ake saurare, in ka ce muntazir wanda yake saurare kenan. Kamar ka ce muallim, muallim wanda ke karantarwa, muallam wanda ake karantarwa. Siga ta fa'iliya da siga ta maf'uliya. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله تعالى ابن كثير ده يزو فسر آية ده الله يكي شوى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا الله يكي للي من يرججيني هذا بني إسرائيل كما مكا أيكو مسد وكيلي قدا قوم شابيو قوة قبيلة أكوي وكيل سچوا شيني زي جاغو رنشيسو أكم بين القرآن ده سنر النبي موسى عليه الصلاة والسلام. Allah yake matakan suka biyayya ga waɗannan wakilai guda 12, to shi kuma Allah zai yarda da su, zai taimake su. Sai warawa hadisa, sai Ibnu Kathirin ya kawo hadisin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wala yazalu amrun nasi madiyan ila, al'amarin mutane musulmi ba zai gushe ba yana cikin ƙarfi matakar dai suna karkashin jagorancin waɗannan shugabanni guda 12. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake za a samu shugabanni 12 a cikin ainihin wannan al'umma, waɗannan shugabanni dukkanin su za su zo daga Quraishawa. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai shartanta cewa waɗannan shugabanni daga ƴan ɗakin shi ba. Lafazin hadisi sahihi gashi a cikin Kitabul Mahdi cikin Sunan Abi Dawud cewa ya kulluhum min Quraish, dukkan su daga cikin Quraishawa ne. Don haka waɗannan ainihin shugabanni sun zo guda 11 sun tabbata. Na 12 nasu shine ainihin wanda zai zo daga baya, haka ainihin al-Imam Ibn Kathir zai nuna mana. Wasu daga cikin malamai na musulunci kuma suka ce a'a, shi mahadi ba shi daga cikin waɗannan guda 12, zai zo ne ainihin shi wani mai shiryawa ne daban. Waɗancan 12 da Annabi ya lissafa sun zo har sun wuce. Na farkon su shine Abubakar, na biyu Umar, har zuwa ainihin lissafin. In ka je ka dauki littafin ainihin Sharhul Aqidatu Tahawiyya na Ibn Abil Izz Al-Hanafi, zaka ga bayani akan su ɗaya bayan ɗaya. Allah ya shiryar da mu. Amma ba irin waɗannan limamai na ƴan Shi'a guda 12 ba. Lissafin limaman ƴan Shi'a guda 12 ya fara daga kan Sayyidina Ali, ya tike akan Muhammad ibn al-Hasan al-Askari. Lissafi a wurin musulmi ya fara ainihin daga kan Sayyidina Abu Bakr ne. Saboda haka bainana wa bainahum bawnun ba'id, akwai tazara tsakaninmu da su. Shi ne sai Ibn Kathir sun maƙala sai ya ce wa zahiru anna minhum al-mahdi al-mubashshar bihi fil ahadith al-warida bi dhikrihi. Sai ya ce a zahiri waɗannan ainihin wato guda 12 da Annabi ya faɗi, to mahadina daga cikinsu, mahadin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi albishir da ainihin zuwan shi. وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضه وجوده ثم ظهوره في سرادب سامره. yace amma fa wannan mahadi da mu muke magana mu musulmi ba wai mahadin da ƴan Shi'a suke riya cewa ya zo ya bayyana har ma wai yanzu yana nan a cikin ainihin wani rami a garin Samira ba. fa inna zalika laysa lahu haqiqa wala wujuda bil kulli. yace wannan magana ba ta da haqiqa ba a ma samu wannan ba, sam surutai ne da hayaniya kawai na ƙarya. Kamar yadda muka kawo tarihi, wannan ɗin da aka ce ma wai shi Muhammad ibn al-Hasan al-Askari ba a ma yi wannan kissar ba, gaba ɗaya ƙarya ce kawai aka yi. Hasali ma da aka bincika sai aka samu uban shi ɗin ma da aka danganta gare shi cewa shi ne uban shi, bai ma taɓa haihuwa ba. Sai ya ce bal huwa min hausil uqulis sakhifa. Sai ya ce wannan na daga cikin ainihin shirme na ainihin hankula waɗanda suke sakararru. wa tawahumul khuyalatiz dha'ifa, da kuma rudani na irin ainihin tunani wanda ya zama mai rauni. Yace ka duba tafsirin Ibn Kathir a cikin mujalladi na 2 shafi na 35. To kaji abinda Al-Hafiz Ibn Kathir al-Dimashqi ya faɗi kenan. To sai kuma babban malamin shi ko Sheikhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah ya gafarta Ibn Taymiyyah, Allah ya saka Ibn Taymiyyah al-Janna Firdausi. Wa qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah yace إن الأحاديث التي يحتج بها يتي حديثاً دا أكي كفا حجة دا سوء على خروج المهدي كما دا شواء مهدي زي فتوء أقرشان دونيا. أحاديث صحيحة حديثين إنغانتتو رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيره. الإمام أبو داود دا ترمذي دا أحمد دا وسمع لما يذكر رويته من حديث ابن مسعود وغيره تهنير حديث ابن مسعود دا ونمالمي takaitan takaita a zancen da Ibn Taymiyyah ya faɗi kenan. Sai ka ɗauki littafin shi wanda ya ragargaji ƴan Shi'a, Minhaju Sunnati Nabawiyya fi naqbi kalami Shi'atil Qadariyya, mujalladi na 4 shafi na 211. jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to abinda Ibn Taymiyyah ya fadi kenan sai malami na biyar al-Imam Muhammad Ibn Ali Ash-Shawkani al-Yamani rahmatullahi alayhi ra'ayu al-Imam Ash-Shawkani menene Shawkani ya fadi wa qala al-Imam Ash-Shawkani fi risalatihi shi Shawkani littafi ma ya karami musamman akan mas'alan mahdi yasa mishi at-tawdihu fi tawatiri ma jaa fil mahdi al-muntazar wal masih bayani dalla dalla game da cewa hadisan da suka zo game da mahadi da saukar annabi isa hadisai ne da suka zo birjik masu yawa sunan littafin kenan a takaice Shawkani yace wal ahadithul waridatu fil mahdi allati amkana alwuqufu alaiha 50 hadisan fiha as-sahih wal hasan wal dha'if al munjabar wa hiya mutawatiratun bila shak yace hadisan da suka zo game da mahadi wadanda aka tattara su sun kai hadisai 50 daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin su akwai ingantattu akwai wadanda suke kyawawa akwai wadanda suke masu rauni ne kadan wadanda wadancan ingantattu da kyawawa za su agaza wadannan masu rauni su miƙe ma'ana masu raunin ma da aka samu daga ciki masu rauni ne wadanda yake in an gwa masu da ingantattun can sai su miƙe yace babu shakka hadisan da suka zo game da mahadi hadisai ne mutawatirai wato nan yana nufin mutawatirai ne tawaturanci na ma'ana domin tawaturi hadisai sun iso mana ta hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta dayan hanya biyu ne ko dai dukkan hadisin da ka gani ko ya zama mutawatiri ko ya zama ahad mutawatiri shine wanda yazo ta hanyoyi birjik da sharuɗan shi in ka je ka koyi ilmin masalahi zaka gani ahad kuma shine hadisin da yazo ta hanya kwaya ɗaya rak ko yazo ta hanya biyu ko ta hanya biyu ko kuma yazo ta hanya uku shine ahad in yazo ta hanya ɗaya sai a ce gharib nakan an ce hadisi gharibi ba bako ake fassarawa ba bako sai kana karanta al-arabiyatul jadida ko hadisi an kaga an ce gharib sai kace bako amma kana ilmin musalil hadith in kaga an ce hadha hadithun hasanun gharibun sai kace wannan hadisi kyakkyawa ne wanda yazo ta hanya ɗaya ba wai bako ba babu wani bakon hadisi gharib wani technical word ne wata kalma ce wadda malaman hadisi suke amfani da ita saboda haka idan suka ce garibi suna nufin wanda yazo ta hanya daya ba ma'anar shi waye ya zama mai rauni ba za a samu hadisi garibi ne kuma sahihi Imam Bukhari ma yana ruwaito irin su hadisin innamal a'malu binniyati hadisi ne sahihi amma garibi ne hanyar shi kwaya daya ce rak tun daga kan sahabin da ya ruwaito shi sayyidina Umar hakan ainihin tabi'in da ya ruwaito shi hakan ainihin tabi'ut tabi'in da ya ruwaito shi mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ahad na farko kenan ahad na biyu shine aziz wanda yazo ta hanyoyi biyu rak na uku kuma shine mashhur wanda yazo ta hanya uku zuwa sama da uku amma yawan su bai kai a ce ainihin mutawatiri ba to in aka samu wannan sai a ce wannan shine ahad to wasu suna cewa hadisin ahad ba aka fa hujja da shi wajen aqida wadannan magana ba wannan magana ba ta da asali in dai hadisi ya inganta Ibn Hazm yace daga mutum daya har aka kai kan annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan hadisi wajibi ne yanke ayi aiki da shi ko akan menene to ma'anan mutawatiri anan da Shawkani yace ma'ana mutawatiri ta ma'ana mutawatiri akwai mutawatirul lafzi alafazance duk inda ka shiga ka fita a cikin ilimi zaka ji wannan hadisi kamar me kamar hadisin man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda yayi min ƙarya da gangan ya tattali mazaunin shi a wuta wannan hadisi mutawatiri ne tawatirul lafzi alafazance duk kowa ya san shi cikin daliban ilimi amma akwai mutawatiri al-ma'anawi kama hadisan dake magana shafa akan hufi hadisan dake magana azaba kabari to sune kamar wadannan hadisai dake magana akan zuwan mahadi mutawatiran hadisai ne amma mutawatirai ne ma'anawiyan ba lafziyan ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ra'ay ibn hajar al-haythami sai kuma al-imam ibn hajar al-haythami Allah ya gafarta mishi wa qala al-imam ahmad ibn hajar al-haythami fi kitabihi shima ibn hajar al-haythami haythami mai ƴaƴan cha mai cha haitha haythami domin akwai haythami haythami shine ake cewa malamin hadisi haythami mai sunan shi da ƴaƴan cha shine al-faqih malamin fiqh to shi wannan haythami malamin fiqh yayi littafi yasa mishi al-mukhtasar fi alamat al-mahdi al-muntazar takaitaccen bayani game da alamomin mahdi wanda ake saurare a takaice malamin yace wa qadda'ani ila ta'alifihi idda'u jama'atin fi zamanina wa qablihi annahum al-mahdiyuna yace abin da yasa ne na rubuta wannan littafi ni haythami saboda an samu wasu jama'a suna ƙarya a wannan zamani namu ibn hajar yau ya kai kamar shekara 500 da mutuwa yace a wannan zamani namu da kuma kafin wannan zamani namu wasu mutane sun zo suna ƙarya cewa su ne mahdi wa ma daraw annahum adh-dhalluna al-mudhilluna bas san cewa su batatu bane kuma abin a ce su batatu ne thumma sarrada al-athara wal akhbara fil mawdu sa'annan sai kawo hadisai da kuma zantutuka na sahabbai da tabi'ai wadanda ya samu game da mahadi din ra'ayu sahibi taj al-jami' lil usul, sai kuma menene ne littafin at-taj al-jami' lil usul ya fadi malam ali nasif mansur yace waja'a fi hashiyati at-taj al-jami' lil usul fi ahadith ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam ba'da an zakara hadith al-mahdi qawluhu ga abinda mai taji ya fadi yace ishtahara bayna al-ulama'i salafan wa khalafan annahu fi akhir az-zamani la budda min zuhuri rajulin min ahli al-bayti yusamma al-mahdi malamai tun daga na farko har na karshe da waɗanda suka zo da farko da waɗanda suka maye musu sun ainihin shahararriyar magana ce cewa a ƙarshen zamani lallai za a samu wani mutum cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake kiran shi mahadi yastauli alama al mamalik al islamiyya zai mallaki ainihin kasashe na musulunci wa yatba'uhu al muslimuna kuma musulmi za su ji shi wa ya'dilu bainahum zai adalci a tsakanin musulmi wa yu'ayyidu ad-din zai taimaki addinin musulunci wa ba'da zuhurihi wa ba'dahu yadhharu ad-dajjal bayan mahdi ya zo kamar yadda zamu zo mu karanta yanzu mu ji daga larabcin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi da kanshi mahdi in ya zo zai shekara 7 ko kuma yayi 9 to bayan mahdi yayi waɗannan shekaru sai kuma dajjal ya zo dajjal shi kuma wata babbar fitina ce wadda za ta zo a ƙarshen duniya wani mutum ne shi ma daga cikin mutane irin mu da ne kuma shi ma cikin ƴaƴan Adamu ba wai wata halitta bace daban innama Allah madaukakin sarki ya wulakanta shi ne da ya kaddare shi ya zan kafiri sa'annan yayi mishi wata irin kira wadda ta zama kamar ta saba da ainihin kirar mu sai ya zama shi idon shi kwaya ɗaya ne haka kamar idan jirgi haka a goshi sa'annan sama da idan kuma an sa kafirun to haka dajjal yake sa'annan a cikin kwana 40 zai kewaye dukkanin duniyan nan baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah yace idan dajjal ya zo duniyan nan a lokacin ina da rai to shikenan kowane musulmi ya je ya zauna ya huta ni zan tsaya in yi gwagwarmaya da shi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da rai dajjal ya zo shikenan kowa sai kwanta hankalinka kwance manzon Allah zai aiki akan wannan dajjal amma annabi yace in kuwa ya zo a lokacin ba ni tare da ku ba ni cikin ku to kowa sai ya ji da kanshi kowa sai ya san yadda zai yi ya kare kanshi daga sharrin dajjal kana kabarinka ne baka tsira ba kana da ranka ne baka tsira ba amciya kake baka tsira ba sikaji kake baka tsira ba a Maiduguri kake ko ina kake baka tsira ba sai in kana cikin garin Makka ko Madina kadai ka tsira kai ma kuma in munafiki ne a cikin Makka ko Madina in dajjal ya je ya tsaya kofar Makka ko Madina zai kururuwa duk kasar Makka da Madina sai ta girgiji duk wani munafiki sai ya fito sai kwashi abiban shi sai gaba da su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don annabi yazo dajjal bayan ya za a sai annabi yace falyaqra alaihi fawatiha surati al-kahfi sai ka haddace farkon surati al-kahfi da ka ga dajjal yazo sai ka karanta mishi waɗannan kana karanta sai gudu ya baka gudu to kuma in yazo baka da rai fa ga ka kuma kana cikin kabari baka kubuta ba zai iya tayar da kabarinka ya riyaya kai dawo da ranka da lafiyarka ras ya sa ka yadda shine Allah sannan ya koma ya sake kashe ka kuma ka kwanta to yaya menene makaminka game da shi sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta dissa'an da kai tahiyya kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallama a zaman tahiyya na karshe sannan sai kai allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi alqabri wa min fitnati almahya wal mamati wa min fitnati almasihi ad-dajjali wa min alma'zami wal maghrami da kai wannan shikenan in nan ka tsaya kai sallama shikenan daga harshen annabi sallallahu alaihi wasallama kenan duk wannan zureriya addu'a wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur Allah ya saka da alheri amma fa ba daga harshen annabi take ba shi yasa a ajiye ta sai a dauki wannan kawai zance kenan in kuma ba haka ba zaka je kare na kanka duk wata hayaniya da za a yi maka ai an ce a aje malaman magana malaman fiqhu wallahi in baka aje wannan maganar a karkashin wannan matsala ba wallahi ka shiga uku ban ma ga maka gaskiya duk abin da zaka kai ga abin da manzo Allah ya zo da shi in akai tahiyya akai salatin annabi a raka'a zaman karshe sai kai allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama Allah ka tsare ni daga azabar jahannama wa min azabil qabri da azabar qabri wa min fitnatil masihi dajjal ka tsare ni daga fitinar masihi dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat ka tsare ni daga fitinar rayuwa da ta mutuwa wa min fitnatil masihi dajjal ka tsare ni daga fitinar masihi dajjal wa min al ma'asami Allah ka tsare ni daga duk abin da zai ja in yi lefi wal magrami Allah ka tsare ni daga ka raba ni da taurin bashi waɗannan addu'o'i kwaya shida annabi sallallahu alaihi wasallama yake duk sallah kafin ya sallama, shi yasa an ka haddace su sun ishe ka. Wannan zuriya addu'a duk da aka haddace ahlari ne cikin 20 ne, ne cikin risala ne, cikin wane ne, a'a Allah ya saka musu da alheri, sun yi iya nasu kokarin, amma tunda muka samu kai tsaye daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, to ya isa yayi babu wanda za a ce za a jono maka nefa tun daga kayan jidam, kace a jono maka daga wannan kutin generator na anguwarku, ko akwai wanda zai zaba haka saboda Allah? To me addinin ka ya maka? Addini kowane iri sai kace a dauka ai daya ne, amma harkar rayuwa sai kace a'a wannan sai a tsaya a tace wacce ce mai nagarta. Radio nan in kaje zaka siya, wanne ne ba made in Nigeria ba? Baka san made in Nigeria dan me? Dan ya tabbata made in Nigeria kana gaman nan ba mai kyau bane. Ina made in kaza, made in kaza, made in kaza, shi kake so qualitative one, mai nagarta. Amma addini baka neman qualitative one. Wanne ne aka saba? Wanne ne suwana da suwana suka mutu akai? Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wai me ya same ku ne ya ku jama'a? Za ku zo kuna alfahari da wasu mutane waɗanda suke a yanzu haka din nan garwashi ne cikin garwashin jahannama. Ina ruwanka da malam wani da malam wani? To malam wani har ya mutu kaza yake, ina ruwanka da shi in aka tashi kiyama? Babu wanda zai biyo sawun kan aka taho da kai a daura gaban Allah, ba wanda zai ce bari mu je in tsaya maka ba. Duk wanda ya gaya maka ƙarya yake maka, kai kadai din nan zaka tsaya. To ina ruwanka da wani? Duk wanda ka gani to ka dosa nu gare shi in zai jona ka da Annabi sallallahu alaihi wasallam. In ba haka ba tun anan duniya ba ka ba shi, in ba har gumaka da aka bauta musu ranar alkiyama saboda fargaban Allah sai sun bude baki sun yi jawabi sun ce wallahi ba ba mu ba ku da gunki da ka gani na ice ko na kata ko ko dutse ko rana ko wata ko tauraro duk abin da aka bautawa ranar alkiyama kafin a fara ƙaryata wanda ya bauta mishi, shi wannan gunkin zai fara cewa ba ni ba ka, ba ni nace ka bauta mini ba, dan ka san cewa wannan rana kowa ta kan shi yake, gunki ba ice bane. To amma gaban Allah dole ya jawabi dan ya kare kanshi. Annabi Isa an aka ci kumo shi, ya Isa kai ne kace a bauta maka kai da uwarka, abinda Allah ya faɗa kenan. A anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah, kai ne kace wa jama'a su dauke ka kai da uwarka su bauta maka su rabu da Allah? Annabi Isa ya firgita a filin kiyama, duk wanda kake jin ya isa fa Allah ya cire sarautar shi, ya ce bai isa ba. Jama'a mun fahimci wannan? Sai ya ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, abinda ba haƙina ba ba daraja ta ba yaushe zan faɗi? Ya Allah in ma na faɗi ai ka sani, ka san abinda ke raina, ni ne ban san abinda ke ranka ba. Ya Allah matukar zaman da ne a cikin su ina matsayin Annabi Isa manzon Allah, ban basu sun yi shirka ba balle su kafirci, amma lokacin da ka dauke ni to kuma kai kake kula da su, dan haka in sun saba maka a lokacin kuma to ba ni na sa su ba. Kare kanshi yake fa. Wannan Annabi Isa kenan daga cikin ulul azmi minar rusuli. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa ya kamata mutane kowa ya yayyafa wa gemin shiruwa, wallahi ka rufawa kanka asiri kawai. Shine Abdullahi ibn Rawaha sai zauna yane wa Annabi sallallahu alaihi wasallama waka wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u arana al-huda ba'da al-ama fa qulubuna bihi muqinatun anna ma qala waqi'u yabitu yujafi jambahu an firashihi idha tasqalat lil mushrikin al-madaji'u. Yace ga manzo Allah a cikin yana karanta mana littafin Allah har al-fajr ya fito, Annabi yana karantar da mu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u aranal huda ba'da al-ama. Yace da dukkan mu makafi ne, duk maguzanci muke, manzo Allah ne yazo ya nuna mana shiriya ya wayar da mu ya bude idan mu fa qulubuna, yace dan haka zukatan mu muqinatun tabbata suke annama qala waqi'u, duk abinda Annabi ya bada labari zai afku, dan haka yadda kasancewa 100% mun ga fitowar ranar yau, kaga dai muna da yaqini cewa yau rana ta fito ba shakka akan haka ko? To haka muke da yaqini tabbas mahadi zai fito, domin me dan ya fito daga harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya shiryar da mu. To shine ainihin sai malam ya ci gaba da cewa wa ba'dahu yadhharu ad-dajjal, sai kuma dajjal ya sauka, wa yanzilu Isa ibn Maryam alaihi salam, in dajjal ya sauka sai kuma Annabi Isa ya sauka. Mahadi zai zo sai ya shekara 7 ko ya shekara 9, bayan nan kuma sai dajjal sai ya zo. Dajjal ya zo ya kwana 40 a duniyan nan, sai kuma Annabi Isa ya sauka. Da mahadi da Annabi Isa da al'ummar musulunci da ke wannan lokaci sai su haɗu, kuma sai a je sai a kashe dajjal. Dajjal din Annabi ya faɗi daidai inda za a kashe shi, a yanzu daidai wannan wurin da Annabi ya kwatanta an yi filin jirgin sama a gurin, amma tabbas tunda Annabi ya faɗi fa qulubuna bihi muqinatun annama qala waqi'u tabbas zai afku ko ba ko filin jirgin mai aka sai an kashe shi a gurin tunda annabi ya bada labari salawatullahi wa salamuhu alayhi wa yata'awanu ma'al mahdi ala qatlihi sai annabi isa ya nemi mahdi sai a hadu sai ainihin su kashe shi dajjal wa kad rawa ahadith al mahdi jama'atun min khiyar as sahaba an samu wasu jama'a daga cikin zababbun sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun ruwaito ainihin bayani dangane da abin da ya shafi ainihin shi mahdi din daga cikin su sai malam yace wa kharrajaha akabirul muhaddisina akwai manya manya cikin ainihin malaman hadisi sun fitar da hadisan su ka abi dauda wa tirmizi wa ibn majah wa at-tabarani wal bazzari wal imam ahmad wal hakimi radiyallahu anhum ajma'ina wadannan manyan malamai dukkan su sun fitar da hadisi akan mahdi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa mas'ala ya kamata mutane su san inda ake koma in mas'ala ta taso sai a koma alqur'ani sai a koma hadisi yasa dole ne a samu babban library a gari wanda zai zama marji'i na malaman garin a samu katon library daki na littattafai cike da littattafan musulunci ai ta dan karo littattafai ana ajewa malamai kuma su zage kwanduwarsu suna bincike ran da wata matsala ta taso nan da nan malamai su dukufa su bincika amma aka waye gari da can malamai sai kundi suke da shi to yanzu kuma an kona kundin kuma babu kundin babu kuma littafin hadisi babu qur'ani to izalatul izala kenan izalatul bid'a wa iqamatul bid'a kenan in aka kone kundaye kuma sai a siyo manyan littattafai sai a aje kuma ayi bincike in ba haka ba su ma wadancan din zaka same shi ya sai jallalaini ya sai qurtubi ya aje amma kuma ya fito kuma yana bid'a saboda me saboda bai karanta abin da ke cikin littafin ba in an tara littafin sai an karanta in an karanta sai kuma an sa tsarkin zuciya in ba haka ba wallahi sai kai ta karantawa sai Allah ya toshe kwakwalwarka saboda bakin hali ne a zuciyarka akwai wata mummunar manufa da ta sa kake yin karatu Allah ya shiryar da mu ka duba littafin At-Tajul Jami'ul Usul a cikin mujalladi na 5 shafi na 341 to a takaitan takaitawa kaji zantutukan da suka zo daga malamai ainihin dangane da al'amarin mahadi to menene shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fadi baki daya kenan bihi yuktamu dhikrul jamil wa yubda'u da manzon Allah yake farawa da shi ake rufewa sallallahu alaihi wa sallama shine zamu karanto daga cikin ainihin hadisan shi masu tsarki da inganci zamu gabatar da ainihin sunan Abi Dauda gashi a cikin ainihin Kitabul Mahdi Kitabul Mahdi a karkashin Kitabul Fitan fitintunu da abubuwa da za su zo karshen duniya sai al-Imam Abu Dauda yace Kitabul Mahdi littafin Mahdi to ya kawo hadisai waɗanda suke magana akan shugabanni 12 to hadisan da suka shafi Mahdi musamman su zamu karanta al-Imam Abu Dauda yace حدثنا مسدد ان عمر بن عبيد عمر ان عمر بن عبيد حدثهم حول السند في كاو هانيا تفرقو يتي daga مسدد مسدد يتي عمر دان عبيد يا باسو حديثي سي ابو داود يتي وحدثنا محمد ابن العلاء حدثنا ابو بكر يا ان ابن عياش حول السند وحدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن سفيان حول السند وحدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى اخبرنا زائده حول السند وحدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثني عبيد الله بن موسى عن فطر المعنى واحد كذا ابو داود حديثي ده سي ده يتسغنا غبان malamai biyar suka biya mishi wannan malami da hanyar shi in ya kawo sai ya ce hawala sanad kaji karshen wannan isnadi to a tsaya kaji kuma wani sai da ya kawo sai ya ce dukkan waɗannan malamai nawa biyar sun karantar da ni hadisi daya ko da lafuzan sun dan sha bamban kadan amma ma'anar guda daya ce kulluhum an asimin dukkan su daga asim an zirrin daga zirru yace an abdullahi shi kuma ya karbo daga abdullahi dan mas'ud kaji hadisin da ibnu taymiya yake ishara cewa hadisan ibnu mas'ud abu dauda ya ruwaito su عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يتي لو لم يبق من الدنيا الا يوم دا اتي دنيا نن ذات رغي سورا كوانا ديه تك تقاري قال زائده في حديثه اذكر روايه زائده سيتي لا طول الله ذلك اليوم دا الله يا تويتا wannan yini ثم اتفقوا sannan duk wadannan malamai suka hadu akan riwayar cewa hatta yab'asa rajulan hatta yub'asa fihi rajulun hatta yab'asa Allah fihi rajulan kowa da tashi riwaya da a ce yini daya ya rage duniyan nan rak a ce gobe ya rage jibi za a yi tashin kiyama da sai Allah ya tsawaita wannan yinin yayi tsawo yadda Allah zai tunkudo wani mutum minni annabi yace daga cikin zurriyata aw min ahli baiti ko kuma daga cikin mutanen gidana yuwati usmuhu ismi sunan shi zai daidai wa daida da nawa Muhammad kenan ko Ahmad wasmu abihi isma abi, sunan baban shi kuma zai daidai da sunan babana. Wannan hadisin Abu Dawud kenan, wannan hadisi sahihi ne babu shakka akai. Zada fi hadisi fitrin, a cikin ruwa fitr sai kara da cewa yamla'ul arda qistan wa adlan, wannan mutum in yazo duniyan nan zai cika ta da adalci da gaskiya, kama muli'at zulman wa jawran, kama yadda ta cika da zalunci da ta'addanci sai kuma ya cika ta da ainihin gaskiya. Wa qala fi hadisi sufyan, a cikin riwaya hadisin sufyan kuma yace la tazhabu aw la tanqabi dunya, duniyan nan ba za ta kare ba hatta yamlika al araba rajulun min ahli baiti, sai an samu wani mutum cikin mutan gidana ya mallaki larabawa. To in ya mallaki larabawa ai fa min babi aula an yamlika al ajama, in har ya mallaki larabawa to zai mallaki gwarawa kenan waɗanda ba larabawa ba. Sai Allah ya ainihin turo wani mutum ya mallaki larabawa min ahli baiti, daga cikin mutan gidana, yuwati usmu husmi, sunan shi zai daidai da sunana. Qala Abu Dawud, Abu Dawud yace lafzu Umar wa Abi Bakr bi ma'ana Sufyana, da lafazin Umar da lafazin Abu Bakr da na Sufyan duk ma'anar su daya. To kaji hadisin farko kenan daga cikin hadisan da al-Imam Abu Dawud ya ruwaito musamman akan mahadi. Wannan hadisi ingantacce ne, kaga wannan hadisi ya nuna mana tabbas ko da duniyan nan ta kure gab da tashin kiyama da kwana ɗaya, sai Allah ya turo mahadi dan tabbatar da cewa gaskiya ne. Kuma kaji sunan shi zai zama Muhammad ibnu Abdullahi ko kuma Ahmad ibnu Abdullahi. To wannan hadisi ya ƙaryata zancen shi a kenan da suka ce sunan shi Muhammad ibnu al-Hasan al-Askari. Kuma wannan hadisi ya nuna cewa sai duniyar ta kure ne dab tukuna, sannan mahadi zai zo, tare da cewa su ƴan Shi'a nasu mahadin ya zo tun shekara 1200 kamar yadda muka fara faɗi a jiya. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا الفضل بن دكين اخبرنا فطر عن القاسم بن ابي بزه عن ابي الطفيل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا علي الله يقرا مشي يردا يجي النبي صلى الله عليه وسلم امين الله ثبت غريش يجي لو لم يبق من الدهر الا يوم دنيا نن دا اتي ريني داي رغي رك اي تاشين قيامه لبعث الله رجلا من اهل بيتي Yanzu Allah yake lallai da Allah ko zai aiko da wani mutum daga cikin mutan gidana, yamla'uha adlan kama muli'at jawran, yazo ya cika duniyan nan da adalci kamar yadda ta cika da zalunci. Qala haddathana Ahmad ibn Ibrahim haddathani Abdullah ibn Ja'far ar-Raqi haddathana Abul Malih al-Hasan ibn Umar an Ziyad ibn Bayan an Ali ibn Nufail an Sa'id ibn al-Musayyib an Ummi Salamah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, yana cewa al mahdi min itrati waladi fatima, mahdi zai zo ne daga cikin jinin sayyidatina Fatima, Fatimatu Zahra. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Yanzu wannan hadisi wace ce ta ruwaito shi? Ummu Salama. Kuma yanzu wannan hadisi yana tabbatar da daraja ta ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu dan Allah matan annabi suna da hasada ƴaƴan ɗakin annabi kenan, da suna da hasada su za su ruwaito hadisai game da falalarsu? To kuma wannan ya nuna mana ashe salaf suna da adalci, ko akwai wani sabani tsakaninka da wani, in gaskiya ta zo akan shi sai ka faɗa, balle babu wani sabani tsakanin matan annabi da ƴaƴan ɗakin shi. Fatima lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wata ran sai ta shigo gidan, ta shigo gidan sai ta tashi sai ta fita, ta fita irin za ta sha kwana canye ta shiga na ta sashin kenan kamar sashin kofar gidanta, sai Aisha sai ta saka kuka, sai ta kira Fatima ta ce ki dawo, ta ce wallahi tafiyar nan taki kin tuna mini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin tafiyar ku ɗaya da babanki. Akwai rikici tsakanin Fatima da Aisha kenan har abada babu. To munasaba akan wannan shine ya kamata a tattauna, wai wace ce Fatima din nan, Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, su wanene ƴaƴanta, wace ce uwarta, mece ce darajarta? Ya kamata kafin a wuce wannan hadisi da ke magana falalata ai a dan ji kadan daga cikin tarihinta, shine muka zo daga shi siru a'lamin nubala al-Imam az-Zahabi. Allah ya ji kan al-Imam az-Zahabi, Allah ya saka shi al-Jannatul Firdaus. Eh wannan littafi tarihi ne tun daga kan Khadijatul Kubra, ita ce musulma ta farko kenan, har zuwa kan malamai na musulunci waɗanda suka haɓaka, ba ƴan jigari-jigari ba, haɓakakkun malamai, ma'anar sunan littafin kenan siru a'lamin nubala, tarihin malamai haɓakakku, sai wanda ya haɓaka ya sha ya ƙosha ilimi, sannan ɗan jigari-jigari shi kenan wannan tafi, kuma za ka samu inda aka yi nasu. Amma wannan manyan malamai shine al-Imam az-Zahabi, almajirin Ibn Taymiyyah ya zauna ya rubuta tarihinsu, mujalladi 25. yanzu littafin ya kai 1015 to zuwa wannan shekarar nan an samu su darin risala da suke ai muassasar risala da suke buga littafin sun ibo tarihin Ibn Taymiyyah ya zo a karshe-karshen wannan littafin domin yana bi ne gwargwadon shekaru waɗanda aka yi tarihin su misali waɗanda suka rasu a bara da waɗanda suka rasu a bana to na bara sai su zama tarihin su na sama waɗannan suna haka yake biyo a jeri-jeri to tarihin su Ibn Taymiyyah zai zama a na karshe kenan to sai aka samu ruwa sai ya bata wannan mujalladin da yake dauke da wannan tarihi to amma Imam Az-Zahabi yana da littafi kuma sunan shi Tarihul Islam tarihin musulunci a ciki ya kawo tarihin Ibn Taymiyyah da waɗannan malaman da suke zamanin shi sai aka ibo wannan tarihin na su Ibn Taymiyyah sai aka hada a jikin Siru Alamin Nubala yanzu sai bugun ya fito a mujalladi 28 zai kama naira 1018 kwatankwacin kudin Najeriya littafi daya 1018 mun fahimci wannan kuma wallahi sai an mallaki irin waɗannan littafan tukuna malanta za ta yi in ba haka ba sai dai a ta ƙarya fa sai dai a ta ƙarya to wahayi ake maka baka zauna da waɗannan malaman ba ya za a yi to gashi shine za mu ji tarihin Fatima daga cikin mujalladi na farko na wannan littafi ya kawo tarihin ta akan lamba ta 118 yace Fatimatu bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wace ce ita ai Imam Az-Zahabi in ya kawo sunan malami babban malami sai ya watsa shi ya jinjina mishi to ita wannan sai yace sayyidatu nisa'il alamin fi zamaniha shugabar matan duniya baki daya a zamaninta albab'atun nabawiyya wadda take gaba ce daga cikin gabobin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wal jihatul mustafawiyya wadda fuskantar fuska annabi sallallahu alaihi wasallama tana kanta kullun annabi ita yake tunani saboda duk ƴaƴan shi suka rasu ita kadai ta rage yasa kullun hankalin shi yana kan Fatima ummu abiha haka ake mata kirari ake mata alkunya yar halal kenan za a ce da Hausa ma'ana yar ubanta wadda ta haifi auren ubanta ita alkunyar ta kenan mun fahimci wannan bintu sayyidil khalqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yar shugaban halittu baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abul qasim wato baban qasimu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf al-Qurashiyya ba Quraishiya al-Hashimiyya wadda take yar kabila Hashimiyya ummul Hasanain uwar Hasan da Husain mun fahimci wannan ko yaushe aka haife ta al-Imam Az-Zahabi al-Qalamin shi bai kafe ba sai yace mauluduha qabla al-mab'ath bi qalil an haife ta dab da za a aiko annabi ya zama manzon Allah da kadan sai aka haife ta yaushe sayyidina Ali ya aure ta sai yace wa tazawwaja hal imamu Ali ibn Abi Talib fi Dhulqa'da sayyidina Ali ya aure ta a watan Dhulqa'da au qabailahu ko kuma kadan ya rage da Dhulqa'da din kamar cikin watan ainihin Shawwal min sanati 2 ba'da waqa'ati Badr bayan an yi yakin Badar shekara ta 2 da Hijira sayyidina Ali ya aure ta wa qala ibn Abdul Barr ai gaba da gabanta Imam Az-Zahabi duk da shi wane ne da wane a cikin ilimin tarihi amma da te daga-daga sai koma wurin manyan malamai Abu Umar Yusuf Ibn Abdul Barr An-Numari Allah ya saka shi aljanna Ibn Abdul Barr duk Andalus babu malamin da ya kubuta daga harshen Ibn Hazm sai shi kadai shi ma akwai tarihin shi a cikin wannan littafi babban malami ne ba malike ne to amma shi yana da tsoron Allah duk inda yake bin malikiya yana bin fiqhun shi to duk ran da ya samu zance daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace to Allah ya ji kan malaman fiqhu amma yau maganar manzon Allah za a dauka har duniya ta tashi to wannan sai goga mai bakin jini sai aka ce ah wannan kai ba a yarda da kai ba na dan kungiya bane sosai wannan kai dan me zaka ce a aje maganar suwana da suwana a dauki ta annabi sai zo sai sharhin muwatta التمهيد لما في الموطا من المعاني والاسانيد يفسر موطا اتكم مجلد 28 ko kuma mujalladi 34 wannan muwatta da kake makalewa aka fada sai dai mai da ita kayan raƙumi guda da ka kuma yau shekarar shi 1000 da rasuwa Allah ya gafarta mishi ibnu abdul barr kenan ibnu abdul barr yace dakala biha ba'da waqa'ati uhud an yi auren fatima da aliyu a ainihin lokacin bayan an yi yakin badar to amma ba a tare ba sai bayan yakin uhud mun fahimci wannan da kyau ko fa waladat lahu alhasan to yaya nawa ta haifa mishi yasa an kana karanta waɗannan littafan sai ga tarihi daya ana sai ce maka matsala yaya nawa ne tsakanin Hasan tsakanin Ali da Fatima yace fa waladat lahul hasan ta haifa mishi al hasan wal husain da husain wa muhsinan da kuma muhsin shine na uku wa umma kulsum da ummu kulsum ta hudu wa zainab da kuma zainab ya biyar kenan tsakanin aliyu da fatima mun fahimci wannan da kyau ko warawat an abiha kuma tayo riwaya hadisi daga mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama warawa an habnu hal husain husain yayi karatu wurinta danta kenan ya ruwaye hadisi a wurinta wa aisha da aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama ka gani aisha didda cewa ita matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce bata girman kai ta ce wannan yar miji na yaushe zan kwanta ta biya min karatu wanda di yafi ka kawai ka sallama yafi ka ba shi ka sallama ba Allah ka sallama domin Allah ne fifita shi akan ka shikenan ka zauna lafiya amma an kace baka yadda ba sai Allah ya wulakanta ka sai an ganka ta baya domin ba da Allah din mai hasada fa ba yana yi da wannan bane yana da Allah ne domin waye ya ba wani karatu waye ba shi kudi waye ba shi sarauta Allah an kace baka yadda ba da Allah kake jayayya ke jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to gashi Fatima ta ainihin karantar da sayyidatuna Aisha kuma Aisha din nan mata annabi sallallahu alaihi wasallam ce har sai da malamai suka tattauna tsakanin Fatimatu da Aisha wace ce tafi wata daraja ne bayan an kai an komo wannan yace Aisha ta fi daraja saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace matsayin Aisha a cikin mata kamar matsayin as-sarid sarid kamar a ce abincin da yafi kowanne daraja daga cikin abincin wata kabila to haka take a cikin mata wasu suka ce a'a Fatimatu ita ta fi daraja domin me ita din nan wata gaba ce wani jini ne daga cikin jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh wannan magana ita ce daidai ai Fatima ita ta fi daraja fiye da ainihin Aisha mun fahimci wannan da kyau ko wa ummu salama da ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallam kun gani ita ma ta yi karatu wurin ta wa Anas ibn Malik da Anas dan Malik wa ghairuhum da wadansu daga cikin wadanda suke sahabbai in kaje ka karanta tarihi inda aka fi fadadawa musamman ainihin a cikin littafin Usdul Ghaba ko kuma littafin na Ibn Abdul Barr al-Istiab fi ma'rifatil ashab ko al-isaba fi tamyiz sahaba duk wannan tarihin sahabbai wallahi duk malaman hadisi babu abinda ba su rubuta sun aje mana ba wanda muke da bukata akan shi alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu amma duk abin da kake tunani menene kaza bukata za ta kama ni akan kaza suna nan sun rubuta sun aje abinda ake bukata ka tsarkake zuciyanka kai kan nitsa ka fara karatu wa riwayatuha fil kutub as-sitta yace akwai riwayoyin hadisan ta a cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah wadannan kutub as-sitta duk akwai hadisan ta a ciki wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yuhibbuha manzo Allah yana santa so matuka wa yukrimuha yana girmama ta wa yusirru ilaiha kuma yana zama suna zantawa zance irin na da da uba har ma ya zanta mata wasu zantutuka na sirrin shi tsakanin shi da ita ne kawai sai ya gaya mata Aisha tace wata ran sai muka ga sun zauna suna kuskus kuskus ta da uba ai sai ka sa ido ba a shiga tsakanin su tace can sai na ga Fatima ta kyalkyale da dariya annabi ya kira ta yaddo da na bakin shi wajen kunnanta sai ta kyalkyale da dariya can kuma sai sake jawo kunnan ta gaya mata wata magana sai kuma ta fashe da kuka to su dai sai Aisha suna kallon sarauta Allah sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sai suka kira ta me ya faru ne kika fashe da dariya da farko daga baya kika fashe da kuka sai kace ya kira ni ne ya ce bayan ya mutu ni ce farkon wanda zan fara mutuwa ni zan fara bin shi ai wannan ma daraja ce karama ce in yanzu ne yaya sai a fara baka sai a fara baka sadaka saboda zaka mutu da bayan annabi zai rasu eh sa'annan me yasa kika fashe da kuka karo na biyu sai tace saboda ya gaya mini cewa ya kusa mutuwa ba da dade wannan ba wannan rashin lafiyar tashi daga ita ba zai tashi ba shine na fashe da kuka zan rabu da uba naki idan haka ran da ya rasu din ai kaga tashin hankali tazo ta tafasa Abu Huraira gaba da sauran sahabbai tace shikenan ranku yayi dadi kun dauki manzon Allah kun sa a karkashin kasa kun birne lokacin da yake jantar rashin lafiyar yazo ta zo ta zauna kusa da shi yana dangwalo ruwa yana shafawa goshin shi yana cewa mutuwa tana da firgita mutum sai ainihin Fatima take cewa ya baba naga kana cikin bakin ciki da damuwa yace ki hakuri daga yau ba sauran bakin ciki da damuwa akan mahaifinki Fatimatu Zahra kenan eh mu muna son ƴaƴan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama aqidar mu ba irin aqidar nasib ba bace nawasib sune su kuma sai Allah ya jarabce su da wata masifa su kuma wai ƴan ɗakin Annabi suke zagi kamar yadda ƴan shi a suka fada cikin masifa su kuma wai sahabban Annabi suke zagi duk waɗannan gaba ɗayan su ba fa gazira darajojin Fatima suna ainihin da yawa jina ita sayyidatuna Fatima suna da yawa sai malam yace wa kanat sabiratan dayyinatan khayyiratan sayyinatan qani'atan shakiratan lillah. Wannan duk kirari yake mata al-Imam az-Zahabi kenan, yace ta kasance mace ce mai hakuri mai addini wadda take zababbiya a cikin mata, mai kula da mutuncinta, mai bautar Allah, mai yawaita godiya ga Allah. Wa qad ghadiba laha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama, wataran annabi ya taba yin fushi saboda ita. Me ya faru? Lamma balagahu anna abul hasan hamma bima ra'ahu sa'igan min khitbati binti abi jahl. Wata rana sayyidina Ali kadai sai ya ce shi dai yana so zai auri yar gidan Abu Jahl, zai yi wa Fatima kishiya. To ba kishiya annabi yake kin aiwatar shi ba, amma abin da ya dami annabi duk cikin ƙwariyar Makka da Madina, kai Aliyu ka rasa inda zaka yi aure kai wa yata kishiya, ni annabin Allah sai ka je ka dauko yar gidan Abu Jahl dan wuta. Wannan abu yayi muni. Fa qala sai annabi ya ce wallahi la tajtami'u bintu nabiyillahi wa bintu aduwillahi, ya ce wallahi yar annabin Allah da yar makiyin Allah ba za su hadu karkashin igiyar aure daya ba. Wa inna ma fatimatu bad'atun minni, annabi ya ce Fatima wata tsoka ce daga jikina, wata gabata wace. Yaribuni ma rabaha, duk abin da ya tada hankalin ta zai tada hankalina. Wa yu'zini ma adaha, duk abin da ya cuce ta zai cutar da ni. Ayo mata kishiya wadda kishiyan nan ubanta kasar gumin kafiri ne, ta zo tana zaginta tana gaya mata bakan magana, to wannan abu zai bata min rai, don haka ban yadda ba. Fataraka aliyun alkhitba ri'ayatan laha, sai ainihin sayyidina Ali ya fasa wannan aure saboda ya kiyaye mutuncin Fatima. Fama tazawwaja alaiha wa la tasarra, har Fatima ta rasu sayyidina Ali bai yi aure ya kawo mata kishiya ba, bai kuma ainihin ma sai baiwa ya hada da ita ba, sai barta ita kadai saboda ya kiyaye mutuncinta dan ubanta ya zamuna cikin farin ciki. Falamma tuwfiyat, a lokacin da ita sayyidina Fatima ta rasu ta zawwaja, sai sayyidina Ali ya aure wa tasarra. Yadda auren ya faru da tazo za ta rasu, sai ta ce ya auri yaryarta Umamatu. Akwai wata yarinya mun karanta hadisanta a cikin Bukhari da Muslim da sauransu, in annabi zai fito sallah sai ta makale mai sai sabota a wuya yazo yana sallah da ita. To wannan yarinya a lokacin da Fatima za ta rasu, lokacin ita kuma budurwa ce, sai sayyidina Ali ya ce to sai sayyidina Fatima sai ta ce wa Ali ka je ka auri wannan yaryata, ma'ana ya halatta kana auren wanda in ta rasu sai ka je sai ka auri yaryarta kenan, ba haramun bane, sai Ali ya aure ta. Mun fahimci wannan da kyau ko? Radiyallahu anha, Allah ya kara mata yarda. Tuwfiyat ba'da annabi sallallahu alaihi wa sallama bi khamsata ashhurin, bayan rasuwa annabi da wata biyar ta rasu aw nahawahu, ko kuma kwatan kwatin haka. Wa ashat arba'an aw khamsan wa 20 sana, a duniya shekara ta 24 kadai ko 25 ta rasu, bata dade ba, dama an yi auren tana shekara 17 ko 18, shikenan kuma zuwa shekara 24 ko da 5 sai Allah ya mata rasuwa rahmatullahi alaiha. Wala hafi musnad baqiyya 18 hadisan, a cikin littafin musnad na baqi tana da ainihin hadisai guda 18, minha hadithun wahidun muttafaqun alayhi, daga ciki akwai hadisi kwaya ɗaya wanda yake ainihin Bukhari da Muslim sun hadu akan riwaya shi. To wannan kadan kenan daga cikin ainihin muhazzal nasiru alamin nubala, kadan kenan cikin tarihin sa. Mun fahimci wannan da kyau ko? To ai mun ji yanzu kowa ce Fatima ko? Mun ji ƴaƴanta kuma mun ji takaitaccen labarai game da ita ko? To manzo Allah ya ce wannan Fatimar da kaji an yi maka labarai game da ita, to wannan Mahadija zai zo ta jininta, zai zo cikin jikokinta ne, cikin ƴaƴanta ne. Qala Abdullah ibn Ja'far wa sami'tu Abul Malih yusni ala Ali ibn Nufail wa yadhkuru minhu salahan, Abu Muhammad dan Ja'far ɗaya daga cikin malamai na hadisi wanda suka rawaito wannan hadisi yace naji ainihin Abul Malih yana yaban Ali ibn Nufail, wanda ya rawaito mana wannan hadisi kenan, yana fadin cewa mutumin kirki ne, wannan hadisi ne sahihi. حديثي نقبع الإمام أبو داود يقول حدثنا سهل بن تمام ابن بزيء حدثنا إمران القطان عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني, من زن الله صلى الله عليه وسلم يقول مهدي دقشت جنيناني, أجل الجبهة ينادى فائن قوشي, أقنى الأنف ينادى أينهن سيرير هنشي, yamla'u al-ardh qistan, zai cika duniyan nan da adalci wa da gaskiya wa adlan da adalci, kama muli adzulman wa jawra, kama yadda duniya ta cika da zalunci da ta'addanci, wa yamliku sab'a sinin, zai tsawon shekaru 7 yana ainihin mulki. Wannan hadisi daga cikin hadisan da al-Imam Abu Dawud ya ainihin ruwaito kenan wadanda suka inganta. Hadisi na gaba wanda shine na karshe daga cikin wadanda suka inganta a wannan babi, ko kuma na kusa da karshe, shine al-Imam Abu Dawud yace haddathana Abu mai riwaya yace haddathana qala Abu Dawud wa huddistu an Harun ibn al-Mughira qala akhbarana Amr ibn Abi Qais عن شعيب عن خالد عن ابي اسحاق قال قال علي رضي الله عنه سيدنا علي الله يقرا مشي يردا يتي ونظر الى ابنه الحسن فترى سيدنا علي سيدوبي دانشي الحسن دانشي na cikin shi ma'ana danshi na farko kenan فقال سيتي ان ابني هذا سيد wannan danawa سيد to shugaba ne kama samahu annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi ya kiraye shi wata ran haka annabi ya dauko shi ya dora shi akan cinye yace wannan danawa da kuka gani alhasan jika ce yace to shugaba ne da wata ran in tikina ta tashi a cikin musulunci aka kasu biyu shi zai sulhunta mini manzon Allah da shi da zuriyar shi ba sa son fitina kullun hadin kan musulmi suke so ba sa son hada fitina ma'ana a lokacin da sayyidina ali aka kashe shi aka dauki wannan kujera aka baiwa alhasan ana ta rikici sai alhasan yace ni bazan yi fada da muawiya ba akan wannan kujerar da ake rikici ko to na sauka muawiya ya zauna lafiya ba rikici ya gama ba wannan an yi fitina wannan yace shine sarki wannan yace shine sarki daya yace ya hakura daya ba sai ci gaba ba an daina fitina ba amma ka san mutane suke haddasa fitina aka je sai aka zugo Husaini ya zaka bar kujerar gidanku ta fita daga hannunku in shi wanka ya kyautar da kujerar kai kace baka yadda ba aka ce an nada Husaini aka hau aka yi tarkiki har aka je aka datse kan Husaini yasa an baka ita ka tsantsan ba mutane dinnan sune ƴan ingiza mai kan turuwa Allah ya shiryar da mu wa sa yakhruju min sulbihi rajulun kuma ainihin Aliyu yace kuma lallai daga cikin tsatsan shi ne wani mutum zai fito yusamma bismi nabiyikum sunan shi ɗaya da sunan annabinku sallallahu alaihi wa sallama yushbihuhu fil khulq zai yi kama da annabi sallallahu alaihi wa sallama a wajen ɗabi'u wannan mahadi ɗabi'un su iri ɗaya da annabi sallallahu alaihi wa sallama da kyawawan halaye wala yushbihuhu fil khalq amma a wajen halitta ba kamar su ɗaya da annabi ba kamar shi daban kama annabi daban amma da sunan shi da sunan annabi da sunan mahaifin shi da na annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya ne haka ɗabi'un su thumma zakara qissata yamla'u al-arda adlan sa'annan ya bada labarin cewa kuma in yazo lokacin zai cika duniyar nan da adalci to wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa mahadi din zai zo ta jinin ainihin Fatima ta jinin Fatima kuma ta salsalar Hassan ba Husaini ba kamar yadda ƴan Shi'a suka ce wannan hadisi ya bangaje maganar su sannan kamar yadda wasu suka kaga hadisan ƙarya waɗannan hadisan mafi yawancin su Khatib al-Baghdadi ya ruwaito su da shi da Darqutni cewa wai annabi ya kira Abbas ya ce mishi ya Abbas wannan addini Allah ya fara shi da ni amma zai cike da kai mahadiza zai zo daga cikin jikokinka ne waɗannan hadisai gaba ɗayan su riwayoyin su guda uku riwayoyin ƙarya ne dauki littafin silsilat da'ifa ta Muhammad Nasiruddin al-Albani mujalladi na farko za ka ga cikakken bayani akan haka don haka abin da ya tabbata mahadi daga cikin jinin annabi sallallahu alaihi wasallama ne ta hanyar Fatima ta hanyar al-Hasan Allah ya shiryar da mu to a takaice wannan shine ainihin hadisi na ƙarshe a cikin wannan ainihin littafi na Sunan Abi Dawuda dangane da waɗanda suke tabbatar da mahadi da kuma bayanai akan sifofin shi da makamantan haka bayan Abu Dawuda sai Tirmidhi ko haka suke dama haka ake jera su in aka ce kutubu sitta wasu na cewa sitta sahihi wannan kuskure ne a kutubu sitta Bukhari Muslim to sune sahih amma Abu Dawuda Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah to shida kenan to cikin waɗannan shidan hudun ƙarshe da Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah akwai hadisai masu rauni har da na ƙarya ma akwai a ciki don haka kaga in kaje ka dauki Abu Dawudanka zaka ga cewa akwai wasu hadisai zaka ga dinna kyakketare su mai yiwa hadisai biyun farko dai na cikin babin da ke cikin wannan kitabul mahadi sahihai ne amma zina magana akan shugabanni guda 12 ne wannan ba ita ce wannan matsalar ba magana akan mahadi to hadisan da Abu Dawuda ya kawo sauran to waɗannan da muka ji mun karanto dinnan kwaya biyar rak su ne ainihin suka inganta sauran gaba ɗayan su ba'ifai ne don haka ji zaka ga dimmin kyakketare sai muka karanto sahihan kawai saboda sahihan sun wadatar da mu duk abin da muke nema akwai a cikin insha Allah a cikin na ƙarshe ne juz'i na ƙarshe na Abu Dawuda Imam Tirmidhi shi kuma yace babu ma ja'a fil mahdi babin da ke bayanin hadisan da suka zo game da mahdi Tirmidhi yace haddathana Ubayd ibn Asbab ibn Muhammad al-Qurashi al-Kufi qala haddathani abi haddathana Sufyan ath-Thawri عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله إرادة أمينشن الله ثبت أغريش يتي لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي النبي يتي دنيا بذاتك آلي بسي ونمتن شكم متانا جدانا يا ملك لا رباوا يواطئ اسمه اسمي سونان شزي دي سونانا كاغوانا حديث شيني كتم كتم وانا موكرا تعدل to amma shi Tirmidhi kullun yana da wata fa'ida ne wadda ta sha bamban da sauran malamai yasa zaka ga cewa fararran malamin hadisi in ya karantar da ku sahihul bukhari ba zai sa muku muslim ko abu dauda ko nasa'i ko ibnu majah ba in ya gama karantar da ku bukhari sai ya ce kuma ku sayo tirmidhi sai ya sa muku tirmidhi saboda shi tirmidhi shine yazo da wasu karin abubuwa na karin ilimi wanda yake kuma babu kwatankwacin sa a bukhari amma muslim kwatankwacin bukhari ne abu dauda wajen tsarin shi kwatankwacin bukhari ne haka nasa'i haka ibnu majah amma shi tirmidhi in ya gama kawo hadisi sai ka ji bayan ya tattauna mas'ala game da ainihin suwana da suwana da suwana ma cikin hadisi cikin sahabbai sun ruwaito wannan hadisi sai kuma ya faɗi hukuncin shi game da hadisi to ya rage maka yanzu suwana da suwana da suwana cikin sahabbai dinan kai kuma sai ka tafi to a ina aka ruwaito hadisan su da cikakken isnadi madadin shi ya ta maimaita maka wannan riwaya ga ta wannan riwaya in ya kawo maka riwaya ɗaya daga sahabi ɗaya sai ya ce wa fil babi anwane to kai kuma sai ka tafi duniyar hadisi yawan ina waɗannan hadisan suke in ka gano sai ka bincika sun inganta to sa'annan sai kuma shi da kanshi ya zo ya maka magana akan inganci ko rashin ingancin hadisi to sai dai shi Tirmidhi yana da sakaci wajen inganta hadisi don haka malamai ba su cika kwanciya akan inganta hadisin da ya ba sai bayan sun duba sun ga haka ne abin mun fahimci wannan amma an ga san kai ɗalibin ilimi ne ba za ka iya gane Tirmidhi ya daidai ko ba daidai ba in ya ce hasan kai ma ka ce hasan sahihi kai ma ka ce sahihi anta muqallidun kenan alai ka zama mukallidi akan shi dama ta kalidanci akwai wanda zai zama ta kalidanci ya haramtu gare shi wanda ya taka martaba ta ijtihadi bai halatta mishi ta kalidanci da wani ba domin shi ma ya zama mai zaman kanshi wanda kuwa ya zama bai kai matsayi na ainihin mujtahidi ba matsayin shi na ammi ne sai tsaya yana bin malaman da ya amince da su akan addini qala abu isa Tirmidhi kenan yace wa fil babi an aliy a karkashin wannan matsala game da zuwan mahdi aliyu ya ruwaito hadisi to kaga yanzu wannan sai aka bincika sai mu gano Aliyu to ya ruwaito hadisin shi Abu Dauda ya ruwaito hadisin mun karanta wa Abi Sa'id da Abi Sa'id al-Khudri shi ma Abu Dauda ya ruwaito shi mun karanta wa Ummu Salama haka Ummu Salama ita ma ta ruwaito wannan hadisi Abu Dauda ya ruwaito hadisin na Ummu Salama mun karanta haka Ibnu Majah ma ya ruwaito zamu zo mu karanta insha Allah wa Abi Hurairah da kuma Abi Hurairah hadisin Abi Hurairah shi kanshi Tirmidhi ya ruwaito shi yanzu zamu karanta shi sai Tirmidhi ya ce wa hadha hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne mai kyau kuma mai inganci in kaga Tirmidhi ya ce hadisi mai kyau mai inganci to waɗannan abubuwa dai a ka'ida ba sa haduwa ba zai yiwu a ce wane ba zai yiwu a ce hadisi kaza hasan kuma sahihi akan isnadi ɗaya ba zai yiwu ba domin aka ce hadisi hasan ne ana nufin darajar shi bata kai 100% a ce sahihi ba to kuma a dawo a ce sahihi kuma a ce 100% sahihi ne kaga maganganun sun saba juna kama a ce wannan hadisi darajar shi 70% kuma darajar shi 100% ai ba zai yi ba to malamai suka ce duk sanda kaga Tirmidhi ya hada hadisi hasanin sahih to yana nufin ɗayan abubuwa biyu wallahu a'lam ko dai yana nufin wannan hadisi yana da hanyoyi biyu hanya ɗaya hasan hanya ɗaya sahihiya ko kuma yana nufin wannan hadisi shi Tirmidhi yana shakka ko dai wannan hadisi ya zama hasan ko kuma ma ya kai matsayi na sahihi jama'a mun fahimci wannan da kyau to haka wasu malaman ma in sun yi haka suka nufi haka wallahu a'lam قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء ابن عبد الجبار الأطار حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس بن مسعود يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يلي رجل من أهل بيتي ونمتن شكين متن جدانا زي سامشو غبانشي يواطي اسمه اسمي سونان شزي دي دي سونانا قال عاصم من رواية سيأتي wa anba'ana abu salih an abi huraira qala yace abu salih ya ba mu labari daga abu huraira yace annabi yace law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun la tawwala Allahu zalika al-yawma hatta yali da zai rage saura kwana ɗaya duniya ta kare to da Allah ya tsawaita wannan rana wannan yini har wannan mutun yazo ya samu wannan sarauta qala abu isa yace gana karatun Tirmidhi kaji an ce qala abu isa to shi Tirmidhi din kenan to sai malaman hadisi suka kawo wata mas'ala suka ce to ya halatta a shar'anci a ce Abu Isa kowa dai ya san Annabi Isa bai da uba to kuma aji ana ce wani baban Isa to kamar ana neman a kwatanta wancan Annabi Isa ga uba kenan ko yaya to wasu malamai suka ce wannan gaskiya kan bai halatta ba domin dai Annabi Isa shine ainihin Isa din nan na farko to tunda ba shi da uba to ba daidai bane sam a gani a rubuce ma a ce Abu Isa domin Annabi Isa bai da uba fadar cewa Abu Isa din yayi kwatankwaci da waɗanda ke cewa Annabi Isa na da uba don haka suka ce bai halatta ba amma aka ce a babu abin da ya halatta babu abin da ya haramta haka balle a hana domin Annabi Isa kowa ya san bai da uba dukkan musulmi duk inda kaji an ce kala Abu Isa to wani ake nufi ba ainihin ana nufin danganta uba ga ainihin Annabi Isa ba don haka ya halatta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Abu Isa Tirmidhi yace hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne mai kyau mai inganci hadisi na biyu kenan hadisi na uku daga cikin hadisan mahadi da Tirmidhi ya rawaito dama shi hadisan shi guda uku ne kuma alhamdulillah dukkanin su sun inganta da wannan na farko da wannan na biyu dukkan su sahihai ne wannan da zamu karanta na uku hadisi ne hasan kamar yadda zamu zo mu قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت زيدا العمي قال سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال أبو سعيد يتي خشينا أن يكون بعد نبينا حدث من جسورا بايا متور النبي كذا وانا أبي زويا فارو مكاسا فهمتا فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فيما كتنبع النبي تي وابايا كارسو to menene zai biyo baya zuwa ƙarshen duniya fa qala sai yace inna fi ummatil mahdi a cikin al'ummata akwai mahdi to wannan suna da kake ji ake fadi mahdi mahdi din ai asali ba shine sunan shi bake mahdi din laqabin shi kenan ya samu wannan ne daga aikin da zai yi na hidayah shiryawa to amma shi sunan shi Muhammad zai zama ko Ahmad laqabin shi kuma shine mahdi yakhruju annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan mahdi zai fito يعيش خمسا كودي شكر بير او سبعا كو بقوي او تسعا كو ترى زيد الشك زيد من رواية لنا شيني كاوانا شكا يتي نامن تا كو بيرني كو بقوي ني كو ترى ني اما ذا مجي رواية ابن ماجا ذات دوتا فشي من يد مسألة تكي النبي زي تي زي شكرا بقوي ني ان ان غجر تي ان الله غجر تي لوكا تي انش ان الله غدا ما كو ميس اوي تاي كي زوا ترى صلى الله عليه وسلم قال قلنا وما ذاك sai muka ce me kenan wannan biyar bakwai tara shekaru ko watanni ko kwanaki qala sinin sai shi wannan malami namu yace a shekaru ake nufi qala sai yace fa yaji'u ilayhi rajulun fa yaqulu ya mahdi sai wani mutum yazo yace wa mahdi ya kai mahdi a'tini a'tini ibduki ya ka bani ibduki ya ka bani qala sai yace fa yahsi lahu fi thawbihi mastata'a an yahmilahu sai mahdi ya diba ya zuba mishi a tufafin shi gurgurdan yadda zai iya diba domin a lokacin nan dukiyar ga ta nan birjik babu talaka saboda an shiryar da mutane don in aka shiryar da mutane yanzu ma da kaga ake fatara ake wahala wallahi zalunci ne ya shiga cikin ba dan haka ba Allah ya tunkudo arziki kowa zai ci koshi ba sai kai sto a gidanka ba kamar yadda zamu zo mu to amma a lokacin nan tunda za a gyara al'umma babu azzalimi mutum daya ya mallaki dukiyar da mutane miliyan za su mallaka shi kadai waɗannan mutane miliyan sai su koma suna wahala tunda za a ɗibo wannan dukiya a fasawa waɗannan mutane shikenan sai ga kowa ya wadatu baka ganin almajiri baka ganin kaza baka ganin kaza baka ganin kaza domin dukiyar gata nan Allah ya shiryar da mu qala abu isa tirmidhi yace hadha hadithun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa wa qad ruwiya min ghairi wajhin an abi sa'id an ruwaitu wannan hadisi ta fuskoki da dama daga abi sa'id kamar yadda muka karanta a cikin sunan abi dauda عن النبي صلى الله عليه وسلم شيكو دغ النبي صلى الله عليه وسلم وابو صديق الناجي دين وابو صديق الناجي وند اكا فدي ا cikin isnadin nan ismuhu bakar ibn amr sunan shi bakaru dan amr wa yuqalu bakar ibn qais kuma ana cewa bakaru dan qais to karshen hadisan tirmidhi kenan akan mas'alar mahdil muntazar Allah ainihin ya sa ya fito lafiya kuma Allah albarkace mu da fitowar shi to saiwa sai sunan ibn majah ko al imam ibn majah saboda waɗannan matsalolin ana karanta ne tare da cewa hadisan zaka ji duk kusan ma'ana ɗaya ne ko duk iri ɗaya ne amma dan ka ji hanyoyi daban-daban ne malamai suka samo su kuma don ya zama koda kasar kake saurare in baka da Abu Dauda yanzu kana da Tirmidhi in baka da shi yanzu kana da Ibn Majah ai dai bai kamata a ce ɗayan waɗannan baka da su ba gashi al-Imam Ibn Majah shi kuma yace babu khurujil mahdi babin da ke bayani akan fitar mahdi to shi ma Ibn Majah a cikin hadisan nashi akwai al-ghassu was-samin akwai al-mawqubatu wal-mutaraddiyatu wa ma akala as-sab'u illa ma zukkiya akwai ingantattu a ciki akwai wadanda basu inganta ba don haka sai aka ware daga ciki ga wanda ya inganta din hadisi na 483 al-imam ibn majah yace haddathana nasr ibn ali al-jahdami haddathana muhammad ibn marwan al-uqayli haddathana umarat ibn abi hafsa an zaid ibn al-ammi عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد يتي النبي يتي كاغا أشينان دا كاكي جن بمبانش الرواية ويمتن اي بعد الاباري ما بمبانتا كانون هنو لوكا شين مالمي يزو شكين نشاتي سي كرانتي مكو حديثي دكا wani lokacin yazo yana da wasu matsaloli sai takaita muku hadisin to waɗanda suka ji hadisin duka wasu sun ji rabi to in aka hada sai ka ji cewa to yaya mutum ɗaya kuma ya bada labarai mabambanta a'a yau ya bayar cikakke ne yau kuma ya raba wani kuma an raba ne lokacin karatu ya kure a ce gobe insha Allah za a zo a ci gaba gobe kai kuma da ka ji wancan rabi sai baka zo ba to shine sai haka ya faru kai sai ka je da rabin hadisi wani ya je da shi cikakke don haka ake son lazimtar makaranta anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallama qala annabi yace yakunu fi ummati almahdi za a samu mahdi a cikin al'ummata in kusira fa sab'un in an takaita rayuwar shi to zai shekara 7 a duniyan nan mahdi din zai fito ne a shiryayyen mutum kintsacce cikakken mutum ba wai ana nufin dan shekara 7 bane mahdi din a'a gurgurdan lokacin aikin shi shine shekaru 7 din wa illa in kuwa ba a takaita rayuwar shi ba an tsawaita fa tis'un to tara zai yi kaga wannan na daga dalilan da ke tabbata mana da cewa ashe kaddara ta game da ajali akwai mu'allaka akwai mubrama akwai wanda yake ajalin shi Allah ya kaddara shekara 50 zai yi a duniyan nan amma in yana sadaka yana biyayya iyaye yana ayyukan alkhairi to sai Allah zai kara mai ya zama 80 in ko bai yi waɗannan abubuwa ba shekara 50 nayi sai ya mutu to akwai irin wannan akwai kuma wanda yake ajalin shi shi wannan mubram ne yanke shekara 50 zai yi dibbiyayya shi da sadakar shi 50 tana yi zai mutu kana son cikakken bayani akan wannan kaje ka karanta sharhin aqidatu tahawiyya na ibnu abul izzi al-hanafi mas'ala ce ta aqida dukkan mutun nan da ka ga mu babu abin da malamai basu bincike game da ainihin mu ba wani rayuwar shi haka take Allah ya kaddara zai shekaru kadan amma an ne mishi addu'a Allah ya tsawaita ran wani Allah ya wani albarka Allah ya kaza sai ainihin ya zama ya samu tsawon rayuwa in kuma ba ai ba shikenan iya yadda aka diban mai na farkon sai ya tsaya tafi wannan tabbataccen abu ne a cikin aqida kuma zai iya ƙara zama hujja har wayo hadisin da Abu Dauda ya ruwaito shi daga Al-Hasan al-Basri cewa shi kuma daga samura annabi sallallahu alaihi wasallam yake kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi kowane da to albarka shi ta danganta da aqiqar da aka yanka mishi ma'ana kana son danka ya samu albarka ya tsawon rai ya samu mutunci Allah ya girmama shi to kai wa danka aqiqa yasa duk sanda ka kiwa danka aqiqa da gangan ka tawaye haƙin shi kuma ka cuce shi kuma wannan haƙin nan akan ka in kana da halin aka haifa maka ɗa namiji sai ka sai ainihin raguna manya guda biyu sai kai mishi ainihin aqiqa da su ke kuma mai jego da ake masifa da ke kina cikin danyen jego ki kwashe tsimmo karan jego kin yaji wai ba a yi miki ragon suna ba a wannan karatu aka ce ragon suna na mai jego ne da ke da mutanen anguwa da ake san musu hanji duk ƙwarya ku ɗaya fa san miki ke ma ake yi ba naki bane ragon jego na jariri ne an yi ne dan ai kyautar mishi ai mishi sadaka ya samu albarkar ke din nan da kike sawa kike ci din nan kina mazurai a can kuryar uwar daki ke ma sadaka kike ci ko kuma kyauta kike ci ba naki bane shi yasa in ya ce ban da halin zan yi ban da halin ka hakika kake tada hankalinki kai wa wanci hakika ni ba kai mini ba ba kewa ba dan shi yewa in ya ki dan ya cuta kuma haƙin nan akan shi ba an zauna lafiya ba Allah ya shiryar da mu eh a'a ranar 7 za a yanka hakika in bata samu ba aka ce duk sanda ta samu daga sannan sai a yanka in bata samu ba ran da ka girma sai ka yanka da kanka ka sai gabza gabza raguna guda biyu sai ka yanka eh Allah ya shiryar da mu to kun ji wannan kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake fatan amu fihi ummati na'matan lam yan'amu mithlaha qattu idan mahdi yazo sai al'umma annabi sai su shiga cikin ni'imar da ba su taba shiga ba tun da suke ni'ima da yalwata da wa duk wannan bakin talauci da ake fama da shi wannan na jin haushin wannan wannan na gaba duk wata gaba ma fatara ce ke kawa fa wallahi da za a zo duk ayo mutane miliyan 1 duk wata gaba sai ka ji an warware assalamu alaikum duk wanda baka yi sallama nan sai ka koma ka ne Allah kiyaye to shine sai yake cewa tu'ta ukulaha abinci zai zama yalwatacce ga al'umma a lokacin nan ba wanda zai rasa abinci a gidan shi amma yau wani kwanan yunwa zai a gidan shi wala tadakhiru minhum shay'an kuma ba wanda zai boye wani abu ba wanda zai sai masara ko tiya ɗaya ya boye sai gobe ka je ka auno akwai kuɗi a gidanka akwai wadata ba abin da yake damun ka ba wani sto ba a tsoron talauci wal malu yawma idhin kudusun a lokacin dukiya ga ta nan birjik kamar tun kudo ta ake yi fayaqumu ar-rajulu fayaqulu ya mahdi har ma sai wani ya mike ce ya mahdi a'tini ba ni dukiya fayaqulu khudh sai ce idi gata nan ba iyaka a lokacin idi yadda zaka iya dauka kawai dama haka kakan shi yace haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake annabi aka kawo zakka ko sadaka wata ran a masallaci sai juye ta a tsakiyar masallaci sai zauna ya tafa ta a gaba ba account yaje bude da ita ba ko kuma yaje yana yin kasuwanci ta musulmi ce aka kawo araba musu sai aje a tsakiyar masallaci sai labari ya fara yaduwa ai ga dukiya can a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wannan ya zo wuciya ta gaban masallaci yana dan lekuwa assalamu alaikum sai annabi ya ce shigo zo ka diba ba diban maka zai baka diba da kanka kaka ce an ba wa ni 50 ne an ba ni 20 ibi da kanka can sai ga Abbas ya sheko da gudu kawon annabi sallallahu alaihi wasallam na ji labari sai annabi ya ce gashi nan kwanta mayafin ka kasa kudi malam daga kasar Bahrain ya kwanta mayafin shi ya diba ya daure dam yayi yunkuri sai ya kasa dauka yace dorani annabi yace a bibiyar da zaka iya dauka yace to kace jama'a su dora ni yace a ba wanda zai dora ka ya kwance ya rage da kanshi tun anan duniya kenan kayan ka ya fara yayi maka nauyi ba aje da nisa Allah ya shiryar da mu Ibn Majah yace haddathana Usman ibn Abi Shayba haddathana Abu Dawud al-Fihri al-Hafari حدثنا ياسين عن ابراهيم ابن محمد ابن الحنفيه عن ابيه عن علي قال علي يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي المهدي منا اهل البيت مهدي زي زو daga cikin mu ne mu ahlul bait mu mutan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama yuslihuhu allah fi lailatin adare daya allah zai gyara shi sai zama kintsatsan mutun sai fito sai fara da'awa sai al'umma su bi shi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا أبو المليح الرقي عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب قال كنا عند أم سلمة سعيد بن المسيب يكي منا زونا أولون أم سلمة ما ترأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترأى أنسك كراتو سي مذا سزونا ذكران تدسوكو يسا كلهم أكي شو مذا أهر ko da yake makaranta ce kawai ba a bude ba makarantar maza mace ce karantarwa kawai amma matan sun isa su karantar yanzu tun ana cewa maza a hir ɗinku fa matan ku za su fi ku karatu maza ba sa ji to yanzu dai har an kai wannan lokaci ya ƙure yanzu da za a cika masallacin nan akwai matar da za ta zo ta yi wa maza hadisi da qur'ani da fiqh da komai da komai suna zaune da nadi kuma kwanciya aka yi su kuma ta je makaranta da safe ta je da la'asar ta je da yamma ta yi nazari ta yi sallar nafila ta yi zikiri ta yi tasbihi kai kuma sai dai ka sake tumbinka shikenan ka fito nan ce kaza sunna kace wallahi mu ba za mu yadda ba za mu tashi hankali za mu bada jinin mu ayya akan sunna annabi zaka bada jininka ai yayi kadan wallahi Allah ya shiryar da mu ai sai ka bada jininka wajen kare ta ba wajen fada da ita ba Allah ya shiryar da mu to gashi Sa'id ibn al-Musayyib duk da girman nan nashi akhirul mutaqaddimin amma sai je zauna gaban Ummu Salama matar annabi ta ne musu hadisi yace muna zauna a wurin ta fatazakarnal mahdi sai muka hira akan mahdi فقالت في ام سلمة تشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من ذا الله ناجي والمهدي من ولد فاطمة مهدي زي زوني daga cikin ƴaƴan sayyidatina Fatima mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shine hadisi na ƙarshe cikin hadisan da suka inganta a cikin sunan ibn majah wa fi hadha al-qadr kifaya ai wadannan sun isa ko to wadannan sune hadisan da muka samu wadanda suke tabbatattu ingantattu akan ainihin mas'alar mahdi abinda yasa wannan mas'ala ce wadda take da ra'ayi da a gani na da dabaru ba za su shiga ciki ba saboda mas'ala ce ta gaibi yanzu aka ce ka siffanta mana yadda zakin gwaiba da gwanda da mangwaro yake sai kai ta jawabi har mujalladai saboda kaci kasha ka gani ka taba ka dafa dukkana da tacewa akai amma wai taba ganin mahadi wai taba ganin annabi Isa to sai abinda alqur'ani da hadisi ba mu labari za a tsaya akai innama akwai hadisi na ƙarya da akai ta tsagagawa wasu na cewa akwai hadisi ma da aka ce almahdi wai ba wani mahdi sai annabi Isa wai annabi Isa ne mahdi wannan duk ƙarya ne yasa mahdi gaskiya ne mahdi daban annabi Isa daban jama'a an fahimci wannan da kyau ko to wannan a takaice shine bayani dangane da ainihin mahdil muntazar sai dai ko inda wani mai tambaya mai muhimmanci game da ainihin almahdil muntazar din in ba haka ba dama muka ce za a cika she bayani dangane da ainihin abin da ya shafi azumi to amma bayani din game da azumi saboda kurewar lokaci ba zai samu ba a kashin gaskiya gaba ɗayan shi sai dai zamu dibo masaloli kwaya biyu masu matukar muhimmanci a tattauna su ba dan komai ba saboda waɗannan masaloli mu ne muka faɗe su to ana ta haya 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 shi yasa sai aka taho da littafi za a karanta wa mutane don Allah ya ce wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abinda kuka yi sabani akwai hukuncin Allah a ciki masaloli guda biyu ne mas'ala ta farko ita ce mas'alar da ta shafi matar da take da ciki, cikin nan ya hana mata yin azumin Ramadan. Da matar da take shayarwa, wanda yake in tace za ta ci gaba da shayarwa dan nan nata ba zai samu wadataccen nono ba. Malaman fiqh sun saba akan maganganu bi dangane da wannan. Wasu malamai na fiqh suka ce za ta rama wannan ainihin azumi kuma za ta ciyar. Su malamai suka ce a ba za ta ainihin rama ba. Mun fahimci wannan ko? Za dai ta ciyar kawai. Mazhabi na uku ma akan haka shine, wasu ainihin suka ce wannan mata da ta shiga wannan hali, azumi din in ya kasance ita mai ciki ce, to ita za ta rama. Afwan, in mai ciki ce ba za ta rama ba, amma za ta ciyar. In ko mai shayarwa ce, to za ta rama kuma za ta ciyar. To duk waɗannan zantuttuka, tunda ta zance da ya tabbata daga ainihin fassara daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan fassara sai a koma mata yafi. Saboda in dai har ta kama ake da fiqhu, to waɗannan sahabbai su ne shugabannin malaman fiqhu. Don haka fatawa tabbatacciya ta zo daga ainihin Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar. Wannan fatawa ta zo a cikin Sunan al-Kubra da kuma ainihin Muwatta ta Imam Malik. Asari sahihi, waɗannan malamai guda biyu cikin sahabbai suka ce mai ciki ko mai shayarwa illa ruran nan ta su ta hana su azumi, to ba ramuwa a kansu, ba kafara, sai dai ciyarwa. Wannan ciyarwa kam wajibi ce a kansu. Yaya za su yi ciyar wannan? To ya danganta. Kullum aka sha ruwa ne, sai ta ainihin ɗauki tuwo da miya ko shinkafa da miya ko kuma gwargwadon abin da ya sauƙaƙa sai ta bayar na mutum ɗaya na wannan azumi da ba ta yi ba yau. Gobe ma haka, jibi ma haka, ko da ya kama azumin ne gaba ɗayan shi wata 30, kwanaki 30. Haka wadda take ainihin shayarwa, ita ma sai ta ainihin bayar da ciyarwa ɗin. Wannan ciyarwa ɗin wajiba ce a kanta. Sabanin tsoho wanda azumi ya gagare shi, shi ciyarwa a kan shi mustahabbi ce, in ta samu ba ta samu ba shi kenan ai da yayi. Jama'a, mun fahimci wannan da kyau? To wannan kan fatawa ita ce fatawar da ainihin muke wa Allah addini da ita, ba dan komai ba. Saboda me? Saboda ita ce tafi kusantar ainihin Allah da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma kamar yadda na fara faɗi a lokacin nan, nace ai ma an samu mai askari ya dan fara taɓa wannan maganar kaɗan. In kana son ganin cikakken bayaninta, ko da cikin tafan fiqhun, tafi ka je ka ɗauki littafin Ashalul Madarik. Sharhin askari ne wanda wani mutumin ƙasar Kusada nan ya yi. Wani mutumin ƙasar Kusada ne, wani bakatsi ne, ya zauna a Makka, ya yi sharhin shi. Malam Abubakar na Kusada ya zo ya yi sharhin shi. Ashalul Madarik mujalladi uku ne sharhin askari, banda wannan Fatawar Jawad da Malam Yahuza. Jama'a, mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan fatawar kenan. Wa alaikum salam. Mai jinin al'ada da ya hana mata azumi, Sheikh bin Baz ya ce ya halatta mace ta sha wani magani wanda zai hana mata jinin al'ada domin ta sami yin aikin azuminta ko aikin hajjinta. In dai wanda zai bata maganin nan ƙwararren likita ne, ba kawai ta je kemis wurin waɗannan yara ya fara famtu ya gudu an buɗe mai kemis ba, a'a, ƙwararren likita sai ta je sai bata magani. Ya ce wannan magani in ya tsaye da jinin al'ada ki tsawon wata guda, kin yi azumi ba komai, ba abin da zai same ki, har ta aikin hajjinta ko aikin azuminta ya halatta mata. To amma in ba ta wannan ba fa, ta bar al'ada ta zo mata, shikenan to gwargwadon kwanakin al'adan nan nata wajibi ne za ta rama. Wannan nassin hadisi sahihi ya nuna haka cikin Bukhari da sauran littafi. Don haka mai jinin al'ada kam za ta rama. Mun fahimci wannan? To mas'ala ta farko kenan. Wannan mas'ala tana nan a cikin wannan littafi Sifatu Sawmi Annabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, ta'alif Salim ibn Eid al-Hilali da kuma Ali Hassan Ali Abdulhamid. Sannan mas'ala ta biyu ita ce mas'alar i'tikafi. Mas'alar i'tikafi tun bara mas'ala ta taso, sai muka bada fatawa akan cewa i'tikafi bai halatta a yi shi a ko'ina a duniyan nan ba sai a masallaci uku: masallacin Ka'aba da masallacin Madina, masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da kuma masallacin Baitul Maqdis. To aka yi ta kawo fatawoyi, ai ga wani ma ya ce duk inda aka so za a iya yin itikafi. Wane ne wannan? Al-Imam al-Bukhari. Muka ce gaskiya ne Imam al-Bukhari ya faɗi haka. Imam al-Bukhari ya ce babul itikafi, sai ya ce wal itikafu fil masajidi kulliha, itikafi ya halatta a yi shi a dukkan masallaci. Ya ce li qaulihi ta'ala, saboda Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, kar ku jima'i da mata kuna itikafi fil masajid. Al masajid anan alif da lam, sai Bukhari ya fahimci cewa alif da lam listighraqi jinsil masajid, din da ya ce al masajid duk inda masallaci yake kenan, ko a tsakar gidanka kai, ya nuna haka tunda ya ce al masajid. Ya kafa hujja da mutlaqin. wannan kenan sai muka ce amma wannan fatawar daga Bukhari ba za a dauke ta ba domin an samu muqayyad an samu abin da ya kaidi idan nassi na alqur'ani yazo yace ayi ta salla ayi ta azumi don aka samu hadisi yace a salloli biyar ne suke wajibi to ya nuna wancan umarni ba nufi yake ayi tai ba kan gado ba biyar din nan su ake nufi a can don haka baka kafa hujja da mutlaki sai bayan kai bincike in ba a samu muqayyad ba wasu malamai kuma suka ce a itikafi sai a masallacin juma'a masallacin juma'a saboda sallar juma'a kar ta zo maka kuma sai ka fita zuwa tafiya masallaci daga cikin waɗannan malamai a cikin sahabbai akwai sayyidatuna Aisha ta bada fatawa akan haka mu kanmu a da da mu samu hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai muka ainihin karkata da ainihin fatawar Aisha ko a wannan lokacin ba mu dauki ta Bukhari ba da yace ya halatta a kowane masallaci domin ga Aisha sahabiya tunda tace i'tikafi a cikin masallacin juma'a sai muka ce to a dauki maganar ta kuma wannan magana ba hadisi ne marfu'i ba fahimta ce da fatawa ta Aisha amma saboda ba mu samu ainihin wata fassara kai tsaye daga Allah ko daga annabin shi ba sai mu dauki ta sahabbai dan dama Ibn al-Qayyim yace al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwihi ilimi ace Allah ya ce annabi ya ce sannan ace sahabbai sun ce to ba mu samu Allah bai bayyana mana cewa sai lalle masallaci kaza ba ya dai ce masallatai ba mu samu a cikin hadisi ba a lokacin sai muka ga matar annabi sallallahu alaihi wasallama wadda malama ce sai tace a masallacin juma'a sai muka ce mun yadda da fassarar ta ana nan ana binciken ilimi ran nan sai aka gano hadisi sahihi karara daga mai abin sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo fatawar cewa bai halatta ba a itikafi a wani masallaci sai waɗannan masallatai uku sai muka ce to zancen annabi shine daidai shine kuma fassarar wannan aya jama'a mun fahimci wannan to mas'alar da take faruwa shine guda biyu akwai littafi da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya yi sunan wannan littafi Qiyam Ramadan yayi magana akan itikafi da yazo cikin wannan littafi sai yace itikafi ana shi a masallacin juma'a ne daga baya sai Sheikhul Allama Al-Albani sai yace amma baya daga baya bincika sai samu hadisi sahihi karara daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce a masallaci uku kada yake itikafi yace don haka sai mu koma kan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam domin da ma tarbiyyar da akai mana kenan mun yadda da magana kowa ranar ko da muka samu ta annabi sai mu aje tawana da tawana sai mu dauki ta annabi sallallahu alaihi wasallam to dai wannan gyara waɗannan ainihin Ali Hassan Ali Abdulhamid da Salim Ibn Eid Al-Hilali almajiran shi ne su suka yi wannan littafi wanda suke siffanta azumin annabi sallallahu alaihi wasallam to a tsohon bugu na wannan littafi wanda shine na san yake a hannun jama'a burjik yana nan wani dan gajeren bugu da aka yi printing din shi kuma an samu malam ainihin Tijan wanda ke karantawa a College of Education ta Kumbo ya fassara shi da Hausa fassara jaldalliya ta tafiyar fassara to matsalar da ke faruwa sai mutane suke to ai gashi waɗannan malaman su ma sun tabbatar da cewa itikafi din a masallacin juma'a ake to shine kullun magana da muke gaya mutane sai mutane suke kuskuren fahimtar mu sai su ce gori muke musu na littafi ane musu izgili da littafi wallahi ba izgilanci ake ba aka ce in kai malami ne dole ya zama nusba ainaika shine littafi kullun idanka yana kan littafi to shine wannan sabon bugu ne na sifatu sawmin ramadan sifatu sawmin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wannan tafiyar da nayi zuwa saudiya na taho da shi to sun cire wannan maganar sun sa ta annabi sallallahu alaihi wasallama su ma sun gano gyaran akan haka to abin da yasa kenan na taho da wannan nake so zan karanto mana mu ji abubuwan da suka fadi don ka gwada da sifatu sawmin ka dake wurin gaba daya su da suka tashi ma ba wani gyara suka yi wacce magana ba ya ga wannan shafin suka yi suka kawo sai suka kawo zancen annabi sai suka ce ya isa to me suka ce shurutuhu sharudan itikafi alif sai suka ce la yushra'u illa fil masajidi bi halatta bi ashra'an tan itikafi ba sai a masallatai li qawlihi ta'ala saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi kar ku jima'i da matayan ku alhali kuna itikafi fil masajidi a cikin masallatai sai suka ce ba walaysat hadhihi almasajid ala al-itlaq wannan kalma ta almasajid to ba mutlaka bace wannan alu da lanjaye da kake gani a cikin harshen larabci ba fa'ili ɗaya bane misali khuliqal insanu min ajil al-insanu anan khuliqal insanu min ajil al-insanu din nan da yazo alif da lam din nan daban da alif da lam da yazo awal asri innal insana lafi khusr wancan khuliqal insanu min ajlin to akan annabi adam ake magana dan haka wannan alif da lam din lil ahadi zihin sai wanda isan wannan mutumin da ake magana zai fahimci fasara ayar don haka in ka zo sai ka fasara khuliqal insanu min ajlin an halitti mutum wace nan annabi adam daga gaggawa da gaggawa aka ce sanda aka zo aka fara hura mishi rai rai ya iso zuwa kirjin shi sai fara yunkuri zai tashi aka ce bari a karasa mana gaggawa to da annabi adam ake magana anan dan haka al insanu anan da adam ake nan ko da Allah yace wal asri innal insana to wannan alif da lam din listighraqi jami'i jinsil insan dukkan mutun yayi asara ya shiga uku illa alladhina amanu sai wadanda suka yi imani har zuwa karshen abin da ayat ta fadi wannan alif da lam na istighraqul jins ne wancan kuwa lil ahadi zihni sa'annan a cikin alqur'ani Allah yace al yawma akmaltu lakum dinakum ayau na cika muku addinin ku a yau laraba ko yau lahadi ko yau litinin Allah yake nufi a wata rana ce wanda yake da ni da kai ba wanda ya sani sai wanda yake a wannan ranar wannan kuma alif da lam shi ake kiran shi lil ahadi al huduri sai wanda yake a ranar dan haka sayyidina Umar yake ni na san ranar ita ce ranar arafa daga yau ranar arafa din nan da annabi ya hau arafa ta aikin hajjin shi na hajjatul wada to Allah ya cika addini ba sauran ƙari to wannan alif da lam daban ne kaga a yanzu din nan a takaicen takaita an kawo maka wajen alif da lam guda uku to sai ka je kai karatu a cikin littattafan nahwu da sarf zaka ga cikakkun bayanai akan irin waɗannan alif da lam in ba haka ba sai ka zo sai kana kuskure a wajen magana kamar a Hausa ne in aka zo a ce mutumin yazo wannan magana da nake baka labari ina nuna maka kenan ka san mutumin dan haka nace mutumin amma kuwa in da baka san mutumin ba sai in ce wani mutum yazo ya nuna baka san mutumin ba kenan wani mutum yazo amma mutumin yazo kaga dama ka san shi kenan akan haka mutumin yazo sai a ce lil ahadi zihni sanin mutumin yana cikin kwakwalwarka dama to wannan shine in ka koma turanci kuma sai ka ji sun ce ainihin definite and indefinite article sai ce a boy yaro I saw a boy na ga wani yaro ya nuna baka san yaron ba amma I have seen the boy na ga yaron ya nuna ka san yaron kenan to haka waɗannan abubuwa suke a dukkanin harshe kalmomi ne ake amfani da su dan bambanta abin da yake na gaba daya da abin da ba na gaba daya ba yasa sai a koma ayi karatun nahwu da sarf al-imamu suyuti yake cewa an-nahwu wal lughatu haqqu man talab dole ne in kana son ka fahimci ilimi sai ka koyi nahwu sai ka koyi harshen larabci yace fa khudh min ar-rijali la min al-kutub kuma ka je ka koya wurin malamai ba daga littafi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to a takaitan takaitawa sai suka ce wannan kalma ta al-masajid ba alal itlaq bane faqad warada taqyiduha fi sahihi sunna al-musharrafa yace an samu sahihiyar sunna mai daraja ta qayyade wa zalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam wannan ko yazo a magana annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi yace la itikafa illa fil masajid al-thalatha babu itikafi sai ainihin a masallatai ainihin guda uku waɗannan masallatai ne sune waɗanda muka lissafa a baya shine suka ainihin kawo cewa wa huwa hadithun sahihun sabitun wannan hadisi ne tabbatacce ingantacce sahahahu al-a'immatu wal ulama da limaman hadisi da manyan malaman hadisi duk sun inganta shi to shine suka ce raji li takhrijihi wal kalam fihi war radd ala ma asarahu alayhi al-ba'd risalata al-insaf fi ahkam al-i'tikaf ta'lif ali hasan ali abdul hamid yace in kana son ganin cikakken bayani akan wannan hadisi ka je ka duba littafin al-insaf fi ahkam al-i'tikaf na ali hasan ali abdul hamid sa'annan da silsilal ahadith as-sahiha ta shi albani din a cikin mujalladi ta 6 ismi na karshe duk akwai bayanai akan wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka a takaitan takaita waɗannan littafai kenan waɗanda akalla a gurguje zaka iya zuwa ka duba